الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بايا حق قوديا تاتبت الله دي ساكن هنا منا وانا فانا تجمع لنشي قبل كراتون وانا للتاه نبلوغ المرأة هنا تكين كتاب الطهارة باب الغسل وحكم الجنب. حديثي نقبشيني وأن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية والحيضة، قال لا، إنما يكفيك أن تهثي على رأسك 3 هثيات. رواه مسلم. وأنا أم سلمة دقى أم سلمة رضي الله عنها الله يقرأ متير قالت تجي يا رسول الله يا من زن الله صلى الله عليه وسلم إن امرأة ni mace ce a shuddu sha'ara ra'asi ina kyautata kitsan gashin kaina, ma'ana tana sa a muta kitso mai kyau, irin ƙananan kitsan nan mai kyau shine inni mra'atun, ni mace ce a shuddu sha'ara ra'asi ina kyautata kitsan gashin kaina. Yana yin shi ƙanana, za ta in aka yi ƙanana na mai kyau yana da wuyar kwancewa. Ya ce afa an ƙuduhu, shin zan warware shi ligusulil janaba domin wankan janaba? In zan yi wankan janaba sai na banya kitsan gashin kaina? Wafi ruwayata, a wata ruwaya ta ce wal haida, da kuma wankan jinin haila al'ada, shi ma in zan yi sai na banya kitson gashin kaina. Kala, sai manzo Allah ya ce la a'a, innama yakfiki, kawai ya ishe ki, an tahasi ala ra'asiki 3 hasayati, ki kwarara ma kanki ruwa so uku, ma'ana ki ɗebi ruwa ki zuba, ki ɗebi ruwa ki zuba ga kai so uku kawai ya isa, ba sai kin bayye kitson ba. Idan kun ga wannan hadisin na nuna cewa domin wankan janaba ko kuma wankan yankewar jinin al'ada ba a banye kitso, ba a cewa sai mutum ya banye kitsonsa, a kawai ruwa za ta zuba ga kan kitso uku tumurza shikenan. Wannan hadisi rawahu Muslim, Muslim ya rawaito shi. Yanan ba wajibi bane mace ta sance gashin kanta domin wankan janaba ko kuma wankan jinin al'ada. Abinda kawai zai ishi mace shine ta zuba ruwa so uku a kan kanta. Wannan shine abinda jamhurin malamai suka ta yi a kai. Wannan hadisin na nuna cewa yanan mace tana da daman, ma'ana ta kyautata kitsan gashin kanta ta yi shi ƙanana, wannan duka bai da laifi. Kenan waɗannan duka abubuwa ne waɗanda ba su shiga cikin ibada ko kenan abin da yake al'ada wadda mutane suke aikatawa. Kenan in dai ba abu ne wanda ya zamanto ya keɓance kafirai ne kaɗai ba, wannan ya halitta ana iya a yi shi. Sai saɓanin da malamai suka yi cewa baya wajaba ga mace ta warware gashin kanta domin wankan janaba, ruwaya ɗaya ce kamar yadda zo a cikin Sharhul Kabir, sannan kuma ba a san abin da ya saba ma wannan ruwayan ba sai dai abin da ya zo daga Ibn Umar da kuma annaka'i, kuma ba a samu waɗanda suka musu muwafaƙa ba akan haka. Saboda abinda Ummu Salama ta rawaito, wanda muka karanta wannan hadisin, sai suka zo suka yi saɓani, to in jinin al'ada ne fa, za ta iya, dole sai ta banye kanta? Imam Ahmad abinda ya shahara a cikin mazhabarsa cewa wajibi ne ta warware gashin kanta, don ki san da cewa akwai saɓani tsakanin malamai. Kamar su Imam Ahmad sun ce, in dan wankan janaba ne ba za ta banye gashin kanta ba, amma idan ya zamanto wanka ne na jinin al'ada, abinda ya shahara a mazhaba ta Imam Ahmad sun tafi akan cewa wajibi ne ta banye. Ko? Shi ya sa Muhinna yake cewa na tambayi Ahmad game da mace dangane da warware kitsen gashin kanta domin yin wankan jinin al'ada, sai ya ce mishi na'am. Sai na ce mishi, to yaya za ta warware gashin kanta domin wankan jinin al'ada, amma kuma ba za ta banye gashin kanta ba don wankan janaba? Sai ya ce, Asma'u ta ba da wannan labari daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya ce mata ta warware, da kuma abin da ya zo a cikin Sahih Bukhari da Muslim hadisin Aisha, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mata, idza kunti ha'idan fanqudi ra'saki wamtashiti. Ko idan kika zamanto a cikin al'ada, ki banye kitsen gashin kanki, ki shace kan. Ko sai suka ce, kenan asalin abin da ya sa aka wajabta da a warware gashin kan, saboda mi? A tabbatar da ruwa ya shiga, ya ma'ana ya kai ƙarƙashin gashi. Amma aka yi rangwame in wajen wankan janaba ne, saboda shi yana ana yawaita yin shi. In an ce duk in za a ma'ana wankan janaba, sai an bayyana kai, kaga kenan an tsananta ma mace. Amma shi jinin al'ada suka ce daga lokaci zuwa lokaci ne, ba ko da yaushe ake yin shi ba. Da haka kenan sai ta banye, saboda wajen zuba ruwan ta tabbatar da ruwa ya shiga ƙarƙashin gashin kanta. Mafi yawan malamai daga cikinsu akwai al'a'imma guda uku, Imam Malik, Abu Hanifa, Imam Shafi'i, sun ce ba wajibi ba ne, saboda abinda Musulmi ya rawaito daga Ummu Salama, ko? Ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, inni ashuddu dafri ra'si afa anquduhu li ghusli aljanaba, ni ina kyautata ma'ana kitsan gashin kaina, zan warware shi domin wankan janaba. Manzo Allah shi, inna ma yakfiki an tahti ala ra'siki thalatha hasayat, ya ishe shi kawai ki zuba ruwa su uku akan kanki. Kuma wannan ita ma na daga cikin ruwayoyin da aka rawaito daga Imam Ahmad. Ko Ibn Baz yake cewa abinda ya inganta cewa ba wajibi bane ba. Wannan maganganun da malamai suka yi saɓani a kai kenan. Wa an Aisha radiyallahu anha qalat, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, inni la uhillu al-masjida li ha'idin wa la junubin. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibn Khuzaima. Daga Aisha, Allah ya ƙara mata yarda, qalat, tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, inni lalle ni la uhillu almasjida, bana yin sauki, ma'ana bana halitta masallaci, li ha'idin, ga mace mai jinin al'ada, wala junubin, ko wanda yake da janaba, su zauna a ciki. Shine ma'anar la uhillu, ma'ana bana yin rangwamewa mace mai al'ada ko kuma wanda yake da janaba ya zo cikin masallaci ya yi zaune. Wannan hadisin Ibn Khuzaima ya inganta shi, rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibn Khuzaima. Dana wannan hadisin na nuna haramci zama a cikin masallaci ga mace mai jinin al'ada. Ko? Na ɗaukan hukuncinta mai jinin, ita ma mai jinin biki. Aka ce duk ɗaya ne, shin ana jin tsoron ta ɓata wurin ko kuma ba za ta ɓata wurin ba dai? Suka ce a cikin wannan halin ya haramta gare ta ta zauna a cikin masallaci. Wannan shi ne mazhaba ta jamhur na malamai. Suka ce haramcin zaman mai janaba a cikin masallaci, amma a biyo a huce, a bi cikin masallaci a bi a huce ga mai janaba ko mai al'ada. Mafi yawan malamai sun halitta wannan zama ne aka hana a ciki, saboda faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Ko? Ko kuma mai janaba sai dai wanda yake matafiyi ya biyo ya huce sai in kuyi wanka. Da haka sai suka ce kenan yana iya, tana iya bi ciki ta huce, ko kuma ta shigo ta kawo wani abu ta fita ba tare da ta zauna ba. Ko? Kamar yadda zo a cikin Al-Mughni na Ibn Qudama yake cewa al'aburu lil haja, a biyo cikin masallaci a huce don wata bukata, ko a karɓi wani abu, ko a bar wani abu, ko kuma misali ya zamanto akwai hanya a ciki, ana iya a biyo a huce. Wannan shi ne mazhabi na Imam Malik da Shafi'i. Amma rawaito cewa an yi rangwame, kamar yadda aka samo daga Ibn Mas'ud da Ibn Abbas da Ibn Musayyib da Ibn Jubair, suka ce an yi rangwame ma, in dai ba za a ɓata wurin ba ana iya zama. Dalilinsu shi ne aya mai girma da kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce ma Aisha, na wulini khumrata min almasjidi qalat inni ha'idun qala inna haidatuki laysat biyadiki. Ko manzo Allah ya ce bani na wuli alkhumrata min almasjidi, kawo mini abin nan wani haɗaɗɗen kayan ji ne haka, kawo mini shi daga masallaci. Sai ta ce ai ina al'ada. Sai manzo Allah ya ce al'ada ki ai ba a hannunki take ba. Jabir ya ce kana ahaduna yamuru fil masjid junuban mujtaza, ɗayanmu yana hucewa cikin masallaci yana da janaba. Ata bin Yasar yake cewa kana rajul min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu junuban fa yatawadda, za a samu wani mutum daga cikin sahabban manzo Allah yana da janaba, sai ya arwalla sun mai dukul almasjid, ya shiga masallaci, fa yatahaddasu fihi, ya zauna ya hira. Ko yanan nan wasu suna ganin ma an yi sauki, mutum na iya arwalla ya zauna. An samu wannan ra'ayin daga wani daga cikin wasu daga cikin magabata. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. وزاد بن حبان وتلتقي أيدينا. لقى عائشة الله يقارى متى يردى تتي كنت نازمنت إتوى عائشة tace aghtasilu ana wa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, ni da manzon Allah muna yin wanka, min ina'in wahidin, daga abin wanka daya. Ina shine abin da ake sa ruwa ciki ai wanka, so ne koma mene. Ko tace tare suke wanka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Takhtalifu aidina fihi min aljanaba, ma'ana muna wankan janaba tare. Takhtalifu aidina fihi, hannuwanmu suna haɗuwa da juna a ciki wajen ɗebo mi, wajen ɗebo ruwan. Ko? Mutafaqun alayhi. Ko kuma takhtalifu aydina fi, ma'ana hannayenmu suna saɓa ma juna. Yana ɗebo wani ma in sa in ɗebo. Wazada ibn Hibban, ibn Hibban ya ƙara cewa wataltaqi aydina, hannuwan mu ma suna haɗuwa da juna. Wajen in ɗebo, shi ya ɗebo sai hannuwan mu su haɗu da juna a cikin wannan abin ruwan. To, kenan wannan hadisi na nuna mana wajibcin yin wankan janaba a kan namiji da kuma mace. Sannan yin wanka ga mace da namiji a abin wanka ɗaya, wannan baya cutar da tsarkin ruwan. Ina fata an fahimta. Kenan namiji da mace su yi wanka a abin ruwa ɗaya, wannan bai cuta ma tsarkin ruwan, ruwan lahiyar shilo. Tunda tana yiwuwa wajen ɗiba waɗannan ko wajen watsawa, sauran na iya komawa ciki na jikin mutum ko? To duka wannan bai da wani tasiri, bai cutarwa. Kenan sawar da mai janaba zai ma hannun shi a cikin abin ruwa, abin da akwai ruwa a ciki, wannan bai ɗebe ma ruwan, bai ɗebe ma ruwan tsarkinsu. Ruwan suna nan a matsayinsu na masu tsarki. Kenan ko da ya raga su, kenan suna nan a matsayinsu masu tsarki. Ana iya ɗauka a yi amfani da su. Sannan hadisin na nuna cewa ya halitta kowanne daga cikin ma'aurata guda biyu ya bayyana a gare shi, ma'ana tsakanin miji da mata ya halitta don sun ga al'aurin juna, wannan bai da wani matsala. Wannan duk ya shiga cikin faɗar Allah da yake cewa alladhina hum li furujihim hafizuna, waɗanda suke tsare ma'ana farjojinsu, mutanen kirki kenan. Kenan dan miji da mata sun ga juna tsirara, wannan ba matsala ba. Illa ala azwajihim, sai Allah ce sai dai ga matansu na aure, aw ma malakat aymanuhum, ko abin da damansu ya mallaka, fa innahum ghayru malumin, to su ba abin zargi ba ne ba. Sannan wannan hadisin na nuna mana an so karanta yin karantar da ruwa, karantarwa a ruwan alwala da na wanka, saboda annabi sallallahu alaihi wasallama shi da Aisha suna yin wanka kuma su ɗebo a wuri ɗaya, wanda inda kowanne zai ɗebi ruwansa, idan ka ga ruwan za su zamanto masu yawa, amma sai ya zamanto maimakon kowa ya ɗebi ruwan nasu, sai su zuba ruwa a wuri ɗaya sai su yi. Abin da yake wuya yanzu tsakanin mata da maza yanzu, saboda ban sani jahiltan sunnan ne ko kuma ya aka yi, Allah wa alam. Ko? Tana yi wa sun jahilci abin ne, sai a karantar da su wani. Tun fil azal tana yi wa ba a saba ba ne, shi yasa. Tana yiwuwa ba a saba ba ne, ba a koya musu ba ne. Wannan kenan. Wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala, daga abi huraira, yadda Allah ta tabbata a gare shi, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna tahta kulli sha'ratin janabatan, a ƙarƙashin kowane gashi akwai janaba. Faksulu sha'ara, saboda haka kenan ku wanke gashi. Wa anqul bashara, ku tsabtatar da jiki. Rawahu Abu Dawuda ya rawaito shi, wa Tirmidhi wa da'afahu. Abu Dawuda da Tirmidhi dukansu sun raunana hadisin. Ko? Wali Ahmad, arwaya Ahmad an Aisha radiyallahu anha nahawuhu, an rawaito kwatankwacin shi, wa fihi rawin majhulun, shi ma a cikin shi akwai wanda ya rawaito wani marawaici amma majhul ne. Ko? Kenan shi wancan hadisin na farko suka ce saboda ruwaya Haris bin Wajihi ne. Abu Dawuda ya ce shi Haris bin Wajihi ɗin nan hadisuhu munkar, hadisin shi hadisi ne munkari, don haka da ifi ne. Tirmidhi ya ce gharibun, hadisi ne gharib. La na'rifuhu illa min hadith al-Habba, musan wannan hadisin ba sai dai a hadisin Haris. Ko kuma shi wa huwa shaykhun laysa bidhaka. Imam Shafi'i yace wannan hadisin ba tabbatacce bane ba. Imam Baihaqi yake cewa malaman hadisi sun yi inkarin wannan hadisin kamar irinsu Imam al-Bukhari da Abu Dawud da makamantansu. Amma hadisin Aisha a wajen Imam Ahmad a cikin shi akwai marawayaci wanda yake mashhur. Kenan in aka jahilci wanda ya rawaito hadisi in dai ba sahabi bane ba, to wannan jahiltar da aka yi masa yana wajabtar da raunan hadisi. Sai dai in sahabi ne wanda aka jahilta shi, wannan bai iya cutar ma hadisi. Amma duk da wannan raunin na hadisin, Ibn Hajar a cikin At-Talkhis al-Habir yake cewa a cikin babu akwai hadisin da aka samo daga Ali radiyallahu anhu, hadisi ne wanda yake marfu'i, an jingina shi ga manzon Allah, cewa man taraka mawdi a sha'aratin min janabatin, wanda ya bar wani wuri da akwai gashi a wajen wankan janaba, lam yaghsilha, bai wanke wannan wurin ba, fa'ila bihi kaza wa kaza, za a aikata mashi kaza da kaza. Isnadin shi isnadi ne sahihi. Amma suka ce magana ta inganta shi ne hadisin ya zamanto mawqufi ne, magana ce ta Ali ibn Abi Talib. Ko? Yana wannan hadisin na nuna mana wajibcin yin wankan janaba da kuma ƙarfafawa a ciki. Kenan sallah ba ta inganta tare da hadisi, ko? Ko makamantancin sallah daga cikin ibadodi wanda dole sai an yi tsarki a kansu. Kenan ba su inganta in ba tare da, saboda haka wannan ke nuna shi nan wajibi ne a yi wankan janaba da kuma ƙarfafa shi. Wajibcin game jiki da ruwa, wannan shi ne wankan janaba. Baya cika dole sai an game jiki. Idan aka bar wani abu daga ciki, suka ce ko da kaɗan ne a yi ƙoƙari a riske shi. Wannan shi ne ƙarshen wannan babin. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.